This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an yi ni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas da Isra'ila ta yi zai kai ga sakolin raguwar mutane da kungiyar 'yan bindigan ke garkuwa da su a zirin Gaza. Sakataren tsaron Amurka wato Lord Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha, kuma abin da suke yi nan ba daɗewa ba zai bayyana. Kana yau Laraba, Prime Minister Birtaniya ya yi watsi da zargin Donald Trump cewa jam'iyyar Prime Minister ta Labour a Birtaniya tana katsalandar a zaɓen Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a nan Amurka a farkon wata mai zuwa, masharhanta na ci gaba da yin sharhi akan abubuwan da ke faruwa a halin yanzu, ciki ko har da abubuwan da suka fi ciwo masu kaɗa ƙuri'a tuwo a ƙwarya.
Gaskiya kamar mutanen New Yorkers ba abin da ya fi da'amansu, irin kamar suna ganin cewa bakin haure sun yi sun kwace musu gari. Hatta irin makarantu da yara suke zuwa, an hana yara zuwa makarantu, an zuba irin wannan baki a ciki.
Sani Sufyan Ali kenan, mazaunin birnin New York a nan Amurka, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu shugabannin arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau sun gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a jihar Ogun domin gano bakin zaren warware wasu matsalolin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda a wannan makon ya tattauna akan faɗakarwa game da zama 'yan ƙasa na gari da hukumar wayar da kan jama'a ta yi wa masu ruwa da tsaki. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar da Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar 'yan bindigan take ci gaba da rike su a zirin Gaza. Da yake magana da manema labarai a birnin Tel Aviv kafin ya isa Saudi Arabia, ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas, ciki har da raunata ƙarfin kungiyar da gudanar da ayyukanta. Babban jami'in diflomasiya na Amurka ya ce abin da ya rage kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo ƙarshen yakin. Blinken ya ce dole ne a kawo ƙarshen yakin ta yadda Hamas za ta fice daga Gaza, kana Isra'ila ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa a wurin ba. Batun yadda Gaza za ta kasance bayan yakin, kama daga sha'anin mulki, tsaro, sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su baiwa Falastinawar, yana cikin manyan ajenda da Blinken zai tattauna da ƙawayensu Larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha, kuma abin da suke yi nan ba daɗewa ba zai bayyana. Kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa wani rukunin sojojin Koriya ta Arewa na ɗaukar horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine. Austin ya ce akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, yana mai cewa Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai inda za su yi haɗin gwiwa da niyyar Koriya ta Arewa za ta shiga domin taya Rasha yaƙi. To lalle wannan babban al'amari ne, kuma zai yi mummunan tasiri ba akan Turai kaɗai ba, zai shafi abubuwa da dama a yankin Indo-Pacific, inji Austin.
Wato an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Nan da kwanaki 13 ne masu kaɗa ƙuri'a a nan Amurka za su nufi rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa. Na tuntuɓi Sani Sufyan Ali, mazaunin birnin New York a nan Amurka, game da shirin zaɓen, inda ya taɓo batutuwa kamar abubuwan da suka fi damun masu kaɗa ƙuri'a a yanzu, da yadda 'yan takarar shugaban ƙasar ke tunkarar batutuwan da dai sauransu.
Wato yawanci abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a nan birnin New York shi ne cewa wannan matsala ta irin baƙin haure da suke kira illegal immigrant. Yawanci za ka ga cewa yawanci communities haka nan da ake ta taro irin wanda kuma za su kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe da ke zuwa, yawanci abin da ya fi damunsu kenan. Secondly kuma za ka ga suna magana akan the issue na defunding ɗin police, a rage musu kuɗi a defunding ɗinsu. Amma dai gaskiya kamar mutanen New Yorkers ba abin da ya fi damunsu irin wannan abin da na faɗa na wannan, kamar suna ganin cewa bakin haure sun zo sun kwace musu gari, hatta irin makarantu da yara suke zuwa an hana yara zuwa makarantu, an zuba irin wannan baki a ciki. Kuma za ki ji cewa irin grassroots politicians on the street suna cewa kamar irin su ga sunan suna nan garin da jimawa, veterans suna nan suna wahala, amma ba a damu da su ba, an fi ba wannan bakin kuɗi, kuma ana ɗaukan kuɗi ana kaiwa Ukraine ana bawa Isra'ila.
To ta yaya kake ganin 'yan takarar ke tunkarar muhimman batutuwan da masu kaɗa ƙuri'a ke da damuwa a kansu?
Gaskiya zan ce kamar irin Trump irin ya fi magana bayani da kuma ba mutane mama da kuma mabiyansa ko kuma ce Amerikawa irin ya fi sun fi gamsuwa da irin bayanansa da zai dawo da tattalin arzikin Amerika da kuma ta yadda za a gyara bodan Amerika da dai shauran wasu abubuwa hakan nan. Ita Kamala na ga tana ta mai da hankali akan cewa irin mutanen da ba su taɓa sayen gida ba in ta zo kan wannan wurin, to akwai wai ko kuɗi ne za ta dinga ba wa ko $25,000 ne ga kowane mutum da yake son sayen gida. Na biyu kuma shi ne cewa ta yi maganan wadda ciki ba ta tabbatar da wannan. Na uku kuma shi ne cewa kuma ta ƙara cewa za ta legalizing ɗin marijuana a duka ya suna shi ne.
Wato za ta halatta amfani da ganyen wiwi kenan a sauran jihohin ƙasar.
Wanda ke kuma shi wannan maganan marijuana ɗin na ganin zai attracting ɗin zai jawo masu ƙaɗa ƙuri'a musamman irin baƙaƙe da kuma mutanen Hispanics.
To a ƙarshe ta yaya kake ganin kafafen sada zumunta ke yin tasiri a wannan zaɓen?
Gaskiya kafafen sada zumunta suna tasiri sosai, saboda zaka ga cewa in ko ita Kamala ne ko shi Trump ne suka je irin yaƙin neman zaɓe, so suna yin wani magana kin gane, amma ba za a kawo maganan gabaki ɗaya ba, sai a kawo karami daga ciki kuma a yanke magana a editin ɗin shi kurin sai ga an sa sai ga mutane kuma an yayata shi da dama.
A gaida Sani Sufyan Ali, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya.
Mataimakin shugaban ƙasar Kenya da aka tsige shi Rigathi Gachagua ya faɗa wa manema labarai a ranar Lahadi cewa an janye masa jami'an tsaro, kana yana kashe din cewa idan wani abu ya faru da shi to a ɗora alhaki kan shugaban ƙasa William Ruto. Yayin da yake zaune tare da matarsa a wani asibiti a birnin Nairobi inda ake masa jinya, mataimakin shugaban ƙasar da aka tsige Rigathi cewa yake.
I want the people of Kenya to know that as I go home today I have no security.
Ina son mutanen Kenya su sani cewa a yau da zan koma gida ba ni da jami'an tsaro, kuma ya dace su san da haka, kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyalina to a ɗora alhaki kan shugaban ƙasa William Ruto. Wani kakake 'yan sandan Kenya ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna buƙatar za su gudanar da bincike a kan ikirarin na Gachagua, kana sun yi kira gare shi da ya kai ƙara a hukumance domin a bincike su. Yayin da yake jawabi ga manema labarai, Gachagua ya zargi shugaban Ruto kan tsige shi da aka yi.
I'm shocked by how vicious a man I helped to be president.
ya ce na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimaka masa ya zama shugaban kasa, mutumin da na yi imani da shi, mutumin da na aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min irin wannan muguntan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata kungiyar shugabannin Arewa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ta kai wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ziyara a birnin Abeokuta da ke jihar Ogun don neman goyon bayansa wajen samar da shugabanni na gari. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan.
Jagoran tafiyar Sanata Ibrahim Shekarau ya yi bayani a game da abubuwan da suke son wannan kungiyar ta cimma.
Burin shi ne mu samar da haɗin kai, mu samar da ci gaba a Arewa da kuma ƙasa baki ɗaya ta hanyar kira da zaburar da al'umma. Lalle-lalle a samar da jagoranci na gari da shugabanni na gari. Wannan kungiya da muka yi ba kungiya ce ta jam'iyya ba, kungiya ce wanda za ta yi la'akari gaban siyasar Arewa da Najeriya da shugabancin su ne. Sai muka yi hangen cewa muna bukatar mu ziyarci dattawa da shugabanni na ƙasa, mu kai musu saman wannan manufa ta mu, kuma mu bi shawararsu a matsayin su na kiyaye.
Ko da me da me suka gabatarwa Obasanjo, sai Sanata Ibrahim Shekarau ya ce
a matarko manufofinmu ya yi na'an da wannan range na cewa kar mu zauna kullum sai kore shugaba kaza ya kasa wannan kore su zai so koina. Muka ce mu zo mu gauna bukati rabe-tsorafin kuma ku gane shekarun nan a shekarar tafi demokuraɗiyya ta samu cinkice da kurakurai.
Tsohon shugaban gidan rediyon Najeriya Malam Ladan Salihu yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar.
In ka dubi shi kansa wanda muka kai masa ziyara gaba Obasanjo, mutum ne wanda ya taka rawar gani a shugabanci a Najeriya. Muna yi ne don jama'a a bayyane ba ma munga a wannan tafiyar da kawo cigaban siyasa da demokuraɗiyya a sashen arewacin Najeriya da kuma tabbata ta a ƙasar Najeriya gaba ɗaya da don Allah.
Da yake maraba da tawagar shugabannin kungiyar ta arewacin Najeriya, tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya ce akwai fata Kana na goyon bayan kungiyar don tabbatar da cimma burinta na samar da shugabanni na gari ga jama'a da samar da zaman lafiya mai dorewa hada kan jama'a da dai sauransu. Gurin wannan kungiya da shine samar da shugabanni na gari da za su shugabanci arewacin kasar, magance rashin tsaro, inganta tattalin arziki da rashin aikin yi da hadin kan jama'a da dai sauransu. Shugabannin kungiyar da za su rika ziyartar daidai shugabannin da sun ka zaba don samu tubaraki ga wannan tafiya ta kungiyar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa a wannan mako. Shirin da ke nemo hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, a yau ma ni ce zan jalin zaman shirin. A yau shirin zamantakewa ya leka zauren taron da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya wa masu ruwa da tsaki kan zama 'yan ƙasa na gari. Tun bayan da Turawan mulkin mallaka suka kirkiri Najeriya a shekara ta 1914 ne, al'ummar Najeriya waɗanda aka haɗe daga kudu da arewa da gabas da yamma da ke da al'adu, ɗabi'u da addinai daban-daban suke fama da matsala ta yadda za su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya taron masu ruwa da tsakiya jihohi 36 da ke fadin Najeriya don tunatar da al'ummar ƙasar muhimmancin zaman tare. Madam Kanen Pamhoro ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau. Ta yi bayani kan muhimmancin taron.
Muhimmancin shi shine gwamnati tana so jama'a su sani cewa wannan national anthem wato taki na kasa ko taki na kasan nan da aka dawo da shi aka fara yin amfani da shi. Ana so 'yan Najeriya su sani cewa ga inda za a yi a rera ta. Na farko shine stanza na farko shine za a yi a kowane biki da aka taru jama'a sun taru za a yi taki na stanza na farko. Sai kuma taki stanza duka uku za a yi idan shugaban kasa yana wurin. Kuma har yanzu ana so a sani cewa ko shugaban kasa baya nan amma ranan demokradiya ko ranan independence ko ranan army remembrance day ko ranan children's day ko kuma ranan da za a nada national assembly wanda ya zamana ma ko su state assemblies kenan ba duk wannan zai faru to shine ana son jama'a duka su sani kuma sai addu'a na ƙasa da ake yi a kowane biki in aka je din in bayan an rera stanza na farko wato sai na uku ba za a rera ba za addu'a ne sai mu fade ta da baki kamar addu'a shine ake so na Najeriya su sani wato shi stanza 3 ya zama national prayer. Sai kuma abu na biyu shine abin da ake kiran shi National Values Charter wanda yake da suna 747 wato gwamnati shi ita kanta tana da mataki ko abubuwa guda 7 wanda ita ta dauka makanta za ta yi domin kyautata da gyara Najeriya.
Mr. Gat Peter Shamaki, wani dan gwagwarmayar samarwa al'umma da haƙƙinsu, shine ya gabatar da kasida a wurin taron inda ya tabo batutuwa da suka shafi 'yan ƙasa da hukuma.
To a gaskiya magana da nayi wa jama'a shine na mayar da mu kaman shekara 20 zuwa 30 da ya wuce na do tarihin Najeriya a lokacin Najeriya na daɗi, akwai aiki wa matasa, akwai zaman lafiya, gwamnati na aiki wa jama'a. Sai na kamu zuwa inda muke sai na tambaya menene ya ɓaci kuma wani mataki ne ya kamata mu ɗauka don mu gyara. Yanzu kashe-kashe ya yawa a Najeriya, mutane ba su da value wa rayuwar wayansu, keta ya yawa, sace-sace ya yawa. Kuma bara mu dinga maganan abin da ake kira National Charter na value in ba mu gyara tafiyarmu ba. To su mutanen da suka ji daɗin duniya su ne kwanan da suke kawo mana damuwa. A da iyayenmu sun gaya mana cewa kafin su gama university akwai aiki na jiransu, akwai scholarship, akwai education, amma yanzu ba mu iya magana haka ba. Don haka abin da ya sa kuwa muke cikin damuwan nan shine yanzu mutane ba sa kallon Najeriya a matsayin ƙasansu, amma addininsu da kabilanci ko kuma inda suka fito ya fi musu alheri. Don haka in ba mun koma mun gan Najeriya cewa mu duk 'yan ƙasa ɗaya ba ne, bara a gane tafiyan ba. So rokan da
muke za a yi wannan koma a ga Najeriya a matsayin ƙasa daya tunda dai an samu waɗannan rarrabuwan kawuna.
Abin na farko shine abin da Bature yake kira good governance, wato gwamnati su yi adalci. Abin da ya kamata a ba jama'a, ba ma jama'a, kar a ba mutum dan addininsa ko kabilanci ko kuma shi namiji ko na mace, na daya kenan. Kin ga makarantun mu yanzu dole ne a tabbatar cewa yara suna zuwa mix school. Yanzu akwai yaran da sun tashi da nake baki labari sun yi primary school a Jos, secondary school a Jos, NYC a Jos, sun zo na aiki a Jos. Yayi ne za su sanya Najeriya yake. To irin wannan yaran kuma in sun tashi ma misali ko a Angon Rogo inda musulmi suka fi yawa ko kuma a Janta da Mokoje, to kin ga rayuwarsu ya kauce a hanya. Don haka dole ne su federal low cost houses da gwamnati suka gina da inda da ki samu musulmi, ki samu Igbo, ki samu Yoruba, ki samu kowane kabila wajen, dole mu koma nan rayuwa. Dole a tabbatar education din is providing for everybody. Don haka sai mun rage abubuwan da suka raba mu, ba mu ci gaba ba, don yanzu a rabe muke. So dole ne a nema inda da a kawo mutane tare, a zo a yi cuɗanya tare, a yi kasuwanci tare, a yi karatu tare. In an haka ina gani da mu samu mafita.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zan cimma burina.
Honorable Ahmad Muhammad Ashiru wanda ya wakilci Sheikh Sani Yahaya Jingir na kungiyar addinin Musulunci ta Jibis yace taron ya ta'allaka ne kan haƙoƙin da suka rataya a wuyan gwamnati da 'yan Najeriya.
To abinda na fahimta aka tattauna a wannan taro shine ana so a wayar da dan ƙasa ya sa kishin ƙasa a cikin al'amuransa, ita kuma gwamnati a waiwayar da ita kattamar ta haƙƙinta akan 'yan ƙasa. domin idan gwamnati bata bada haƙinta ba, to aka zo aka ce wa mutum ya kishin ƙasa, alhali bai samu tuwo da zai ci, bai samu kunu da zai sha ba, bai samu makaranta da zai kai ɗansa ba, kusan komai ya ta'azzara. To ina ga zai wa talaka nauyi, amma idan gwamnati ta sauke nauyinta, to hakan zai sa mai kishin ƙasa kuma ya zamanto kowa ya ji cewar shi ɗan ƙasa ne. Amma idan aka samu wasu su ne kawai suke fahimtar ƙasar, wasu kuma suna halin ha'ula'i, to in an zo an ce mutum ya kishin ƙasa sai ya zama masa ya yi nauyi.
To kusan abin da aka tattauna kenan, ita gwamnati tana da haƙƙoƙi da ba ta saukewa, sannan kuma 'yan ƙasa su ma suna ganin kamar yana zama da nauyi su ce za su aiwatar ko kuma su yi wannan kishin ƙasa. Ta yana aka samu wannan giɓi da ba fahimta kila ta ɓangaren addini ne, a'a al'ada ne, a'a kawai mutane ma ba su ma san inda suka fuskanta ba.
To idan aka duba inda muka taho, da zama ake yi na fahimtar juna da makwabtaka mu a matsayinmu na 'yan ƙasa, yanzu kuma an koma takai-takai. Ita ma gwamnatin da tana kula da haƙoƙin talakawa, yanzu kuma ta koma takai-takai. To idan gwamnati tun da su ne shugabanni suka waiwayo, to mabiyi nashi mai sauƙi ne ai. Saboda haka ni na fi ɗora nauyin da kira ga gwamnati, amma ba ina cewa mu kuma talakawa babu nauyi a kanmu ba. Mu ma wajibi ne mu kishin ƙasarmu, mu yi abin da zai kawo ƙasarmu ci gaba kamar yadda sauran 'yan ƙasashe suke yi.
Basaraken garin Bar a ƙaramar hukumar Bokkos a jihar Filato, mai martaba Ɗanjuma Rafan, ya ce rashin fahimtar juna ya kasance babbar damuwa a Najeriya.
Gaskiya na fahimci kuma na ci riban zuwa wannan zaman da aka yi. Gaskiya na ga cewa mu a ƙasar nan dai muna da damuwa, rashin fahimta, domin abubuwa da yawa maimakon su haɗa mu suna raba mu. Kamar misali, addini ya kamata ya zama abu ne wanda za mu yi amfani shi mu kawo juna, mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa don adalcin al'umman da muke shugabanci. Amma kuma addini ne in ka duba kuma shi ne yake ƙoƙari raba mu. Misali, ka zo na ka ɗauki kamar waɗansu wurare, za ka ga cewa Christian sun zo na gefen nan, Muslim sun zo na gefen nan. To ina irin wannan zaman zai zai haɗa kai? Mu nuna al'adu wanda kawai wanda ya nuna wariya me muke koya ma yaranmu. Idan muka cire irin wannan halin da muke zama yanzu, muka haɗa kai, muka duba kowane ɗan al'umma da yake cikin ƙasar nan ɗan Najeriya ne, to muna da haƙƙi a wuyanmu mu gyara Najeriya. Domin ka duba mutum, misali, in ba ya fito daga wannan gefen ba, ba za a jefa mishi ƙuriya ba, sai ya fito daga wannan addinin ko ya fito daga wannan wurin, gaskiya yana ci mana tuwa ƙuriya.
Ranka daɗe, ku ne sarakuna, ku ne iyayen ƙasa, ku ne al'umma ke kallo a matsayin jagora ko kuma alƙibla na tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kai. Amma wani lokaci za ka samu sarakunan kudu da arewa shawarwarinsu daban, gabas da yamma shawarwarinsu daban, a cikin jiha ma za ka ga kowa da yana gudanar da harkokinsa ba tare da wannan haɗin kai ba. Ta ina aka samu wannan akasi?
To kin san kowane ɓangare a ƙasar nan da kowane community in ka tafi za ka ga cewa al'adunsu sun bambanta. Amma bambancin shi ne kawai yadda kuke zama, ko ba haka ba, amma rayuwa ɗaya ne. Dole ne mu yi noma, mu yi ci, mu nemi abinci, ko ba haka ba, amma yanayin ayyukanmu ne sai ka ga mun kai wani guri maimakon mu haɗa kai don mu taimake kanmu, sai mu duba ni ba zan taimake wannan bandon shi wani. To wannan zaman da muka yi ya fahimtar da ni sosai ƙwarai da gaske, domin ya nuna mana cewa ga mu nan ƙasa, menene zai nuna cewa kai ɗan Najeriya ne duk inda ka shiga.
Shi ma mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Fanshin, wanda ya halarci taron, ya ce dole sai an dawo da ɗabi'u masu kyau da mutane suka yi biris da su domin samun zaman lafiya.
Sunana John Caleb Dasar. Gaskiya wannan taron ya ka'itar. Sabili da me noma karan kanmu mun fara mantada waɗannan abubuwan da ya kamata ya kawo kaunanmu tare, kuma a samu cigaban ƙasa, a samu zaman lafiya. To idan kin duba mu da muke yanzu a wannan shekarun, mun riga mun san da wannan da dadewa, amma yawancinmu ma mun manta da wannan anthem ɗin ma. Yana da kyau, ƴaƴanmu ma ba su sani ba, yawancinsu ma sun manta da values ɗin mu da abubuwan da za su kawo kanmu kaunan mu tare. Amma kin ga wannan farfadowa yana da kyau, domin in an kai shi har ƙasa a makarantu, a inda yara suke hawa, da mu ma da muke yanzu ma da mun manta da shi, zai dada dawo da hankulanmu akan yadda ya kamata ƙasar nan ta zama. Mu haɗa kai, mu yi tafiya tare, mu samu cin gaban kasan nan tare.
Kana shugabancin karamar hukuma kuma anan ake samun al'umma ko su ne za su iya kawo haɗin kan kasan nan ko kuma dai wargaza kasan nan daga al'umma ake samu. Yaya za ku faɗakar da al'umma su fahimci muhimmancin wannan haɗin kan?
Wannan aikin ko dukkanmu ne, da mu da muke council da wayanda suke kasa, dole ne da coci da mosque da sauransu duka mu haɗa kai mu wayar da kan al'umma da manufan wannan abubuwan da ake kawo.
Amma tun farko ma me yasa aka samu watsar da irin wayannan al'adu masu kyau da ɗabi'u masu kyau da muke da su a nan Najeriya?
To kowa ya shiga yin abin da ya ga dama. Ba a respecting gwamnati, ba a respecting kowa, kowa kawai Najeriya ta zama kowa yana abin da ya ga dama. Amma wannan farfado da wannan values yana da kyau domin zai dada sa mu gane da abin da dama mun bari a baya.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa zan zo muku da ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayin na farko ra'ayinka ne Sanusi Ahmadu kace, ni kira na zuwa ga mai girma shugaban kasar Niger ne bisa abinci zuwa ga talakawa. Gaskiya talakawa suna cikin matsala abinci, ya kamata ya saida musu a farashi mai rahusa, waɗanda ba za su iya saya ba kuma ya raba musu kyauta. Allah ya sa mai girma shugaban kasar Niger ya ji wannan kiran nawa. Amin summa amin. Sai kuma ra'ayin Sani mai lengi-lengi yalwa ya wuri mai cewa, muna marhaban da sake nazarin ka'idojin kariya wajen jigilan man fetur da gwamnatin Najeriya ke yi, ganin yadda ake yawan samun mummunan hatsarin tankunan man fetur a cikin kasar. Da fata Allah ya sa a cimma nasara. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau, kai ko cewa kai shugaba Tinubu ya kamata ka tuna cewa miliyoyin mutane kake shugabanta ba kalilan ba, kuma kamar yadda kowanne talaka ke da kuri'a daya, haka kai ma kake da shi, kuma ba fa za ka iya zaben kanka ba, dole dai sai kuri'a talakawan nan. Don haka kai abin da talakawan ke so shine daidai, ba wai wanda kai kake so ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Umma Foreba Gashuwa, kace kaddamar da aikin gina gidaje kusan 1000 da gwamnatin sojan ƙasar Niger ta yi ga sojojinta domin ba su damar mallakar muhalli. Gaskiya wannan abun farin ciki ne. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba, Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya yi cewa jam'iyyar Prime Minister ta Labour tana katsalandan a zaben Amurka. Yana mai cewa, wanda Prime Minister ya ce ba komai ba ne 'yan sa kai daga jam'iyyarsu ta su yi kamfe a Amurka. Starmer ya jaddada cewa har yanzu yana da kyakkyawar alaka da Trump, inda ya gana da shi a watan jiya suka yi tattaunawa. Tsohon shugaban ƙasa na Amurka ya shigar da ƙara'a a hukumar zaben tarayyar Amurka kan zargin da ya cewa jam'iyyar Labour ta Birtaniya ta yi wa kwamitin yaƙin neman zaben Kamala Harris gudunmuwa, wanda ya ce karɓan taimakon wata ƙasa ba doka ba ta amince da hakan ba. Karin da ya shigar da ita ta yi nuni wasu rahotanni cewa jami'an Labour ciki har da babban jami'in ofishin Prime Minister Morgan McSweeney sun shigo nan Amurka domin ba da shawarwari ga kwamitin yakin neman zaɓe na Kamala Harris. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar da Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar 'yan bandagan take ci gaba da rike su a zirin Gaza. Da yake magana da manema labaran a birnin Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudi Arabia, ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas ciki har da raunata karfin kungiyar da gudanar da ayyukanta.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.